Babban daraktar hukumar wayar da kan al'umma ta Najeriya wato Noah Garba Abari da ya bayyana gamsuwa da jawaban shugabannin hadaddiyar kungiyar fatakai ta Najeriya wanda suka yi game da matakin janye yajin aiki da suka yi a baya-bayan nan.
Na farko dai jawabin da aka yi sun ƙara faɗakar da kan mutane da abubuwan da suke faruwa. Yadda ni nake ganin wannan abu, ya kamata kowane lokaci abu irin wannan ya faru a samu dama a yi bayani, domin rashin bayani yakan haifar da abubuwa da yawa domin musu al'amuran suna cikin duhu. Yau samu dama mun ji daga bakin waɗanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin wannan lamura. Mu a al'ummance wayar da kan al'umma ta ƙasa National Orientation Agency, mu ma mun ƙara ilmantuwa da kuma sanin yadda aka kawo har muka kai wannan matsayi da kuma yadda aka jaye wannan, musamman daga su da suka yi wannan yajin aiki da su waɗanda aka yi yajin aikin domin abubuwan da suke aiwatarwa babu wanda yake neman a sannan tarafa. Amma abin da duk ya kamata mu yi muna yi.
Shugaban haɗakar ƙungiyoyin fadakai ta Najeriya Dr. Muhammad Tahir ya yi ƙarin bayani kan matakin janye yajin aikin kai kayan abinci zuwa duk sassa na Najeriya. Yana mai cewa suna kan tantance asarar da mambobinsu suka yi don neman diyya.
Wannan naira biliyan 47.6 da muka nema, wannan ya shafi rikicin 'yan sassa. Don saboda wannan na sassa ba mu ƙara tara alƙaluman diyya asarar da aka yi ba tukunna. Saboda muna son gwamnati ta saurare mu kafin mu bata cikakken bayani, kuma haka muka yi da shi gwamna na Kogi. Tunda shi shugaban ƙasa ya nada shi a matsayin wakilinsa, kuma yanzu ya roƙe mu akan cewa duk abin da za a yi insha Allah za a yi, saboda haka mu janye yajin aiki. Tasiri mu baya misaltuwa wajenmu. Na farko dai wannan zirga-zirga da rubuce-rubuce takarda mai sanar da gwamnati tun daga mataki na tarayya har ƙasa ba a saurare mu ba, kuma wannan a tsakanin kwana 4-5 an saurare mu, har da kuma roƙon mu akan cewa don Allah mu janye wannan yajin aiki. Ai wannan ma abin alfahari ne ga ƙungiyoyinmu wanda muka haɗa kai muka yi wannan abu. Na biyu shine yarda da cewa za a iya ba mu zama lafiya, muna da daman da zamu zauna a yankin kasar nan a ko'ina a cikin Najeriya. Karshe kusan da ya zama to mutanenmu ba su bigi kowa ba, ba su rufe hanya na gwamnatin tarayya ba, ba su kuma nuna ramuwar gayya ba. Kaga wannan ma abin alfahari ne, abin ci gaba ne a wajenmu a matsayinmu na masu biyayya ga shugabanni da kuma gwamnatin kasarmu.
A nasa bangare shugaban haɗakar ƙungiyoyin fatakan na Najeriya, Reshen Jihar Legas Haruna Muhammad ya ce,
tunda aka janye yajin aiki ba wani matsala, kuma kowa yana tafiya da kayan shi kamar yadda aka saba, illa dai matsalar da take ƙasa har yanzu waɗannan masu tarewa su anshi kuɗaɗenmu, suna nan suna ci gaba da ansa sin sai riƙe 500,000 ya kashe kafin ya je Port Harcourt. Kin ga kuwa ko riba zai ci ba zai ci ta 500,000 ɗin ba.
Shi ma mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan arewacin Najeriya Adam Ibrahim ya bayyana tasirin yajin aikin fatakan ga sauran al'umma banda 'yan kasuwa.
Ai dole ya shafe su, saboda hannu ɗaya baya ɗaukar jinka, zanga-zanga ba harkar mu bane, sai dai mu rike abin da muke da shi na makamai. Duk da cewa rikewan da muka yi yayi tasiri sun san muhimmanci mu, amma duk da kuma a nan gida mutane wasu sun yi korafe-korafe akan cewa kayan tumaturi sun yi yawa, manoma suna ta asara da sauran, muka ce ai ana asarar rai ba maganar asarar dukiya. Ku yi wani hakuri na kankanin lokaci, wannan muna yi ne domin mu kwato mana hakkinmu ne gaba daya.
Martin Igwe da ke zama jagora ayyuka na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin zaman lafiya a Najeriya ya ce kaya sun ƙara kuɗi a yankunan kudancin ƙasar.
Duk kayan noma ya ƙara kuɗi, kowa sun fara jin zafi. Abun da ya sa mu fara roko wanda abun yana hannunsu su daina, saboda ga mun fito da COVID, yunwa ma ya fi COVID zafi, kuma inda an hada COVID da yunwa kowa ya mutu. Kai gaskiya sun ce ana kawo musu haraji da bai kamata ba, ana kashe musu yawancin mutanensu da suka kawo kaya. Gaskiya suna da hujja, kuma ya kamata gwamnati su sa baki.
A ranar 25 ga watan Fabrairu ne haɗakar ƙungiyoyin fadakan ta Najeriya ta fara yajin aikin gama gari, wanda ƙungiyar ta janye bayan shiga tsakani da gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello yayi a madadin shugaban ƙasar Najeriya kwanaki 3 da suka gabata. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.